sheni biya duniyar matasa biya da alkhairi kar biya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, cin da ke tabo dubbatutuwa da suka shafi mu'amalar matasa daga kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar yada bidiyon tsiraici a dandalin sada zumunta, musamman TikTok, batun da ya ƙara tsananta sakamakon yadda aka gano group akan wasu manhajoji kamar su WhatsApp, inda ake zargin ana yin gasa da tallar jiki da bidiyoyin. A cikin shirin na makon jiya mun tattauna yadda matsalar ta zama ruwan dare tsakanin matasa, inda a yanzu za mu ci ta bakin iyaye da malamai akan mafita mai dorewa ga wannan matsalar. Yanzu bari mu fara ji ta bakin ƙwararre mai mu'amala da dandalin sada zumunta akan yadda aka tsinci kai a cikin wannan yanayi.
Sunana Abubakar Muhammad Abdullahi. Wannan babban matsala ce wanda take damun mu gaskiya, most especially a arewacin Najeriya. Abin ya zo mana kaman wani abu ne sabo, kuma ya zo mana har cikin gida. Gaskiya iyaye da yawa da mutane ya zama abin da duk inda kika je kika samu jama'a za ki ga irin abu ne da ake tattaunawa akai, wanda baya ma kowa dadi. Zamanin da za ki ga cewa makwabci yana kiran iyar makwabci ko dan makwabci ya ladabtar da shi, ya mishi bulala, ya mishi duk abin da ya kamata. Amma yanzu abin ya lalace, dan ka kokarin ka yi hakan ma sai kaga cewa makwabcinka ya zama abokin gabanka. So sai kasance mutane kowa yana sa ido ma ƴaƴan makwabta wanda ba a kwaba musu ba, amma ba su shawara. So tarbiyan zai wahala a ce kai kadai ne kawai zaka yi tarbiya, saboda yanzu tarbiyan yara kana yin shi ne a cikin gida, suna fita ana warware shi, wani lokaci kuma a cikin gidan ma ana warware shi ta wannan hanyar sadarwa. Because duk abin da ake yi yanzu zaki ga cewa ta shi wannan kafafen sada zumuntan ne na zamani ake yin shi. Zaki ga yara suna da wani group, kungiya da suke irin wayannan abubuwan. Akwai rashin tarbiyan, wasu kuma gaskiya ba rashin tarbiyan bane, saboda iyayen wasu na iyakan kokarin su. Kawai dai society ne yazo ya zama hakan, wanda kuma yazo da zamani ne, babu yanda zamu yi sai dai kawai mu dinga daukan matakai.
Ko yaya ake ci gaba da kallon girman matsalar yada tsiraici a kafafen sada zumuntan? Tsohon babban ma'aikaci a babban bankin Najeriya Alhaji Umar diga ya ce,
to lalle wannan matsala da ya shafi yada tsiraici na matasa da suke a cikin kafofin sada zumunta wata babbar masifa ce da ta bujiro wa al'umman mu, musamman mu musulmai da ke zaune a cikin arewacin Najeriya. Ba za a ce malamai ba sa wa'azi ba, suna iya kokarin su, iyaye suna iya kokarin su, wasu wurin tarbiya, haka kuma ma'aikatan kafofin yada labarai na zamani kamar irin ku suna kokarin su don nusantar da al'umma. To ani a gani na lalle iyaye dole a sake zage damtse, a sake tashi tsaye. Wani yaki ne da ya tunkaro mu, yake so ya ci mu cikin sauki, muna ji muna gani. Farko dai kowane musulmi ya tuna da abinda Allah ya faɗa a cikin suratul tahrim, cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tseratar da kawunanku da na iyalanku daga wutan jahannama. Kuma ya ci gaba da bayani wace irin wuta ce. Wannan wuta ce wanda makamashinta ba wasu bane illa mutane da duwatsu, sannan kuma suna da mala'iku masu ƙarfi, masu tsanani da suke tsaronta. To ya zama wajibi ne tunda Allah ya kira dama tun da farko, ya faɗa kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa kowannen ku makiyayi ne, uba mai gida shi makiyayi ne akan iyalin da aka dora mishi, kamar yadda uwa ita ma makiyayi ya ce akan ƴaƴan nata ita ma, da kuma abin da shafi kula da gidanta. A ƙarƙashin wannan ba wai zabi bane, dole mu ƙara zage dantsi, mu nuna wa yaran nan Allah, a karantar da su addinin nan su fahimce shi, su san Allah da kyau, su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa da sahabban shi, wani irin karantarwa suka yi. A sani cewa lalle fa Allah abin da ya haramta haramun ne. To tsiraici na ɗaya daga cikin abin da babu kokonto cewa haramun ne mutum ya bayyana tsiraicinsa, in ba da larura ba, abin da ya shafi misali lafiya a ce yau likita ne zai duba ka.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu koma ga bangaren shari'ar musulunci akan wannan maudu'i ta bakin fitaccen malamin addinin Islama Sheikh Ibrahim Duguri.
Kamar yadda muka sani, harka ta bayyana tsaraici, mutum shi kansa ya bayyana tsaraicinsa don wani ya gani ya samu wata biyan bukata, ko kuma don ya dauke hankalin mutane dangane da wasu bukatu nasa shi kansa. Ga ka'idar shari'a dai a musulunci wannan haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci duk wanda ke nuna tsaraicinsa da kuma wanda ke kallon tsaraicin wani. Don haka abin da ya shafi nuna tsaraici a bainar jama'a musamman ta hanyar kafafen yada labarai na zamani da ake ciki a yanzu wanda zaka iske wasu ma musamman dillanci suke na tsaraicin mutane ma'ana ka gama ce ta nuna wani sashe na jikinta ta yadda zai karkatar da hankalin mutane har ainihin su kulla wasu sake-sake munana a cikin zukatansu wanda hakan ke haifar da munanan abubuwa da suke faruwa ko ta hanyar zinace-zinace ko ta hanyar madigo ko ma ta hanyar duk wani abin da Allah ya haramta
malam ko zaka ƙara bayani da misali
tun farko shi kallon kamar yadda muka yi bayani ga haramcin sa musulunci a wurare daban-daban cikin alqur'ani mai girma Allah ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ga wa ainihin wato ƴaƴansa mata da kuma matan mu'minai cewa su ainihin saukar da mayafansu zuwa ga wuyayensu wato ma'ana su rufe dukkan jikinsu baki daya anan ba ana nufin cewa sai matar aure ba kawai za ta lullube jikinta ko ta sa hijabi a musulunci a'a duk yadda ta kai wani matsayi ko ta balaga ko bata balaga ba to sanya hijabi a gare ta bin umurni ne na dokan Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani kamar yadda muka yi bayani sannan kuma inda aka yadda kawai ma shari'a tace ba laifi bane dan ya bayyana shine abin da ya shafi ainihin wato fuska da tafukan hannu da kuma kafa daga idan sawun mace zuwa kafanta wanda shi ma in kenta ya kai tsanani to an yi tsawa cewa ba za ta bari ba shi yasa akwai bambanci wajen sa niqabi da kuma hijabi shi dai hijabi wajibi ne shi kuma sa niqabi ga wacce take kenta ya kai ken da duk za a gani ayi sha'awa to babu shakka shi ma wajibi ne ta sa niqabi sannan kuma babu inda shari'a ta bada dama kawai ki tube jikinki ko kuma bisa kuskure ko ganganci ko kuma rashin sani wani yazo ya gani ko ki samu zanubi ko ba za ki samu zanubi ba sai inda waɗanda aka amince ki bayyana ado gare su kamar misali dan mahaifi ya ga adon diyarsa wannan ba laifi bane ko kanin mahaifi ko kuma mahaifi din ko kuma danta na cikinta ko dan dan uwanta kamar yadda shari'a ta tsara waɗannan nau'o'in mutane da in sun ga adon mace ba laifi bane amma kawai mace ta yi tsaraici ko ta nuna wani sashe na jikinta dan dauke hankalin mutane wannan tsinuwar tana kan masu irin waɗannan ɗabi'a
na'am malam shin menene hukunci ga wanda ba shi ya nemi ya ga irin waɗannan bidiyoyi ba
wanda shi ba shi ya nemi ya gani ba amma kuma lalura ta sa ko a harkarsa ta social media sai ya ci karo da wannan to abinda kawai zai yi ya samu laifi shine ya ci gaba da dogewa wajen kallon amma in dai da zaran ya kalla ne kuma bai tsaya ba kuma ya kyamaci abin to wannan babu laifi amma ya zama wajibi ga duk wani mai ruwa da tsaki yayi Allah wadai da irin nuna tsareci da ake yi na farko nuna tsarecin nan yana jawo fushin Allah sannan kuma yana jawo a yi duk wani laifin da baka zata ba akwai sadda wasu mutane suka taba haduwa ana tattaunawa akan abin da ya shafi cutar kanjamau mai karya garkuwan jiki sai wani ya bada labari cewa to ai a cikin dalilan da ake kamuwa da ciwon kanjamau akwai rashin sanya sutura kyakkyawa akai ta mamaki sai ya ce to ai dalilin sa shine abin da ke sa ayi zina yawanci wanda cututtukan nan ta hanyar zina ake dauka shine ganin tsareci to in aka sa mummunan suturar da bata da kamala sha'awa za ta shigo in sha'awa ta shigo kuma in babu tsoron Allah za a iya yin zina to in aka yi zina kuma watakila da mai shi mai ciwon ne ko ita mai ciwon ce to duka ana iya dauka saboda haka yawancin abin da ke faruwa da mu daga cikin su akwai gudunmawar bayyana tsaraici kuma sannan yana ɗebe kunya sannan yana cutar da gani wanda ko namiji ne da matarsa da aka daura musu aure to ko saduwan aure za su yi ba a san su tube zindir yana ganin ta tsirara tana ganin shi tsirara kai koda ma a ce akwai wuta an buƙaci a kashe wannan wutar saboda me saboda gashi dai matarsa ce mijinta ne to ana zaton cewa in an samu rabota wannan saduwar watakila dan ya fito ba mai kunya ba sannan kuma kallon tsaraicin yana dishe ganin mutum sannan kuma yana sanya masa kekashewar zuciya to duk waɗannan abubuwa idan muka lura da su kuma muka kiyaye su sai mu samu zaman lafiya dan haka babu yadda zamu yi mu magance wannan matsala face sai mun koma ga karantarwar da addini ya karantar da mu
madalla muna godiya kwarai da gaske malam yanzu bari mu dan ji ƙarin bayani akan mafita daga bakin Malam Abubakar da Alhaji Umar
abinda nake gani shine gaskiya sai kowa yayi iyakan kokarin shi a cikin gida ayi malaman addini su yi sannan kuma su kuma malamai a makaranta su yi yana da kyau a nuna ma yaran batancin yin wannan abin hatsarin da yake cikin yin irin waɗannan abubuwan yaɗa tsaraici sannan kuma malamai sai sun dinga yin wa'azi ni ina ganin cewa matakan da ya kamata a dauka shine a rage ma yara zama da wannan wayoyi da suke yana yawa
dole a karantar da yaran nan a tusa musu tsoron Allah ya shiga zuciyarsu ya ginu kuma tun dan gine ran zani aka ce tun lokacin da yara suna karana dama ake sa tarbiyyar nan tsoron Allah ya dinga shiga zuciyarsu in ya riga ya samu wurin zama in Allah ya yarda da kuma addu'a to ba abin da zai zo tore shi
a baya bayan nan dai matsalar yada bidiyoyin tsaraici na ƙara tsananta kuma masana na ci gaba da jaddada muhimmancin iyaye da saura masu ruwa da tsaki su ƙara ƙaimi wajen tarbiyya da bibiyan abubuwan da yara ke yi a dandalin sada zumunta to masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Ya Allah ba ta nan ba ta ce ba me ya sa Al-Qur'ani ba ta yi.